2014, j'ai donné ma vie au Seigneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da sahihanci abinci da magunguna ta Najeriya ta rufe sananniyar kasuwar nan ta Aba da ke jihar Abia, wadda ta yi kaurin suna wajen hada-hadar jabun kayayyakin abinci da na sha da na magunguna. Akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira ta anjima idan mun buɗe layukan mu domin bayyana ra'ayi. Za mu kuma kawo muku shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan, ga Hafiz ya zo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an tarayya da na yanki a Washington DC da ke nan Amurka sun faɗa a yau Alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin American Airlines da wani jirgi mai saukar ungul na sojin Amurka a kusa da Washington da daren ranar Laraba. Sannan ana ci gaba da aikin zakulo garowakin. Jirgin na American Airlines, wanda PSA Airlines ke aiki da shi, yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64, yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata 3 da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo. Jiragen biyu sun yi karo yayin da jirgin fasinjan ke dab da inda zai sauka a filin jirgin sama na Reagan da ke wajen Washington a Arlington na jihar Virginia. Sannan ya fada cikin kogin Fort Mac da ke kusa da filin jirgin saman. A wani taron manema labarai a filin jirgin a ranar Alhamis, shugaban hukumar kashe gobara da kai agajin gaggawa na birnin Washington DC, John Dinelli, ya ce ma'aikatan gaggawa sun kai dauki na kiran da suka samu daga filin jirgin da misalin karfe 8:48 na dare agogon yankin da yake nuna cewa an yi hatsarin jirgi a kusa da filin jirgin saman. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutum 8 da aka yi garkuwa da su, da suka hada da 'yan Isra'ila 3 da 'yan kasar Thailand 5 a ranar Alhamis, yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musayata 3 na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni 15 a Gaza. An sako sojan Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza. Sannan sun tafi Isra'ila inda ta sake haduwa da iyayenta. Mun gode Allah da muka kai wannan lokaci, kuma jarumarmu a gamta dawo gare mu bayan kwanaki 482 a hannun abokan gaba, a cewar wata sanarwa da iyalan Barga suka fitar. Sa'o'i bayan haka, ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross sun bita cikin wani yanayi mai cike da rudanin cunkoson jama'a a kudancin birnin Khan Yunus na Gaza, don kai wasu 'yan Isra'ila 2 da 'yan kasar Thailand ga sojojin Isra'ila. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Uganda ta tabbatar da ɓullar cutar Ebola a Kampala, babban birnin kasar, inda aka tabbatar da majinyanci na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana. Mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar, tun da farko ya nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi. Majinyacin ya gamu da gazawar gaɓoɓi da yawa, kuma ya mutu a asibitin Mulago National Referral a ranar 29 ga watan Janairun da ya wuce. Samfuran da aka ɗauka bayan mutuwar sun tabbatar da cutar Ebola samfurin Sudan mai saurin yaduwa, a cewar ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum 4 a garin Sumi da ke arewa maso gabashin kasar. Gwamnatin yankin Sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afka wani dogon ginin bene, kuma harin ya kuma jikkata mutum 9. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun Rasha suka harbo cikin dare. Sojojin sun ce an harbo jiragen ne a yankunan Chakhasi, Dnipro, Kherson, Kharkova, Kyiv, Poltava, Odessa, Sumy da Zhytomyr. Gwamnan Odessa, Oleh Kipa ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa tarkacen jirgin mara matuƙi ya lalata wasu gidaje guda biyu, wurin ajiyar hatsi da kuma asibiti. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta harbo jirage marasa matuƙa uku na Ukraine a cikin dare a Belgorod da wasu jirage marasa matuƙa biyu a Bryansk. Daga ƙarshe, shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke dannawa kudanci a ranar Alhamis a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda sun yi tattaki a Goma a cikin wannan makon, kuma a halin yanzu sun doshi Bukavu, babban birnin lardin Kivu ta kudu da ke makwabtaka da shi, a wani rikici mafi girma tun shekara ta 2012 da aka kwashe shekaru da dama ana gwabza faɗa. Kasar Rwanda dai na fuskantar suka daga kasashen duniya kan matakan da take ɗauka a gabashin Congo, inda ta sha shiga tsakani kai tsaye ko kuma ta hannun yin mayakan sa kai a cikin shekaru 30 da suka gabata bayan kisan kiyashi da aka yi a kasar Rwanda. Sai dai yawaitar kushewa da ake yi, wanda ya haɗa da Jamus ta soke tattaunawar bayar da agaji tare da Rwanda da Birtaniya da ke barazana hana tallafin dala miliyan 40 na duk shekara, ba shi da wani tasiri a fili. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumar kula da sahihancin abinci da magunguna ta Najeriya, wato NAFDAC, ta bayyana dalilanta na rufe babbar kasuwar Aba da ke jihar Abia a yankin kudu maso gabashin kasar, wadda ta yi suna sosai a hada-hadar kasuwancin jabun kayayyakin ci da na sha da kuma magunguna. Hukumar ta NAFDAC ta ce wannan kasuwar na zama wata babbar barazana da ke da hatsarin gaske ga lafiya da kuma rayuwar jama'a. Wakilin mu Lamido Abubakar Sokoto ya kuma na da ƙarin bayani.
Hukumar dai ta NAFDAC ta ce kasuwar dai ta shiga sigar zama wata alloba a kasar na hada-hadar kayayyakin jabu masu hatsari ga rayuwar jama'a. Wannan ta'asar dai ta samar da kayayyakin jabu ya sa hukumar ta NAFDAC ta rufe kasuwar Dungurungum. Mr. Martins Oliya Maide shi ne shugaban hukumar ta NAFDAC da ke yankin kudu maso gabashin kasar.
There's no kind of drinks we are looking for in Nigeria that is not being manufactured here.
Yana cewa ne muna sane da cewar Najeriya a yanzu babu wasu kayayyakin lemu na roba da na kwalba da babu jabinsu, kuma ba su ɗauke da rijistar hukumar NAFDAC a duk faɗin tarayyar ƙasar nan, kuma zai wuya ka bambanta su, kuma duk ire-irensu ne aka samu a wannan kasuwa ta Aba. Ba za mu taɓa lamun cewa ba da hakan ya ci gaba, kuma tunanin gwamnan jihar Abia ya ba mu dama mu kakkaɓe duk wasu ɓata gari musamman da lalatattun kaya. Na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da suka faɗa hannun sayan jabun kayayyaki musamman na magunguna, ga ma abin da suke cewa. Wannan tana cewa ne sunana Amaka, ta ce ni manaja ce a wani kamfani kuma na sha sayan jabun magunguna, kuma jabun lemun kwalba ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na Najeriya, kuma mataki dai da aka ɗauka abin yabawa ne. Ita ma wannan ta ce.
It's good that the market was short because I was a victim last week.
Ta ce ra'ayina ya yi daidai musamman matakin da aka ɗauka na dakatar da jabun magunguna, ko a shekaran jiya ma sai da na saya wani jabun magani bayan na yi amfani da shi na fahimta baya da NAFDAC number. Masana harkokin magani dai na ci gaba da tsokaci dangane da jabun magunguna a kasar. Mustapha Ahmad wani masani ne na ingantattun magunguna a Najeriya.
Hakan ne, akwai babban kalubale gaskiya wajen yawaitan magungunan jabu a cikin kasuwanninmu ko kuma a fannin lafiya. To kokarin da pharmacists suke yi wajen ba da services nasu shine ana iya kokari a tabbatar an kawo magungunan daga sources masu kyau. To akan samu bata gari da dama gaskiya da suke shigo da magani bai bi ta hannun Naftac an duba ba nan Banjabu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Tage da Lamido Abubakar. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga bude layukan mu, mu soma da wannan shirin na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali kan batun samar da makamashi mai tsafta da kuma wayar da kan al'umma kan wannan batu na makamashi mai tsafta. Sunana Aisha Mu'azzu. Kasashe a fadin duniya suna kokarin rungumar sabbin hanyoyin samar da makamashi mai tsafta kuma mai dorewa, wato fasahohin zamani masu amfani da abubuwan da ba sa gushewa kamar iska, ruwa, rana da dai makamantansu, sannan ba sa fitar da gurbatacciyar iskar carbon. A taron sauyin yanayi na COP26 wanda ya gudana a birnin Glasgow, Najeriya ta yi alkawarin daina gurbata muhalli da iskar carbon zuwa shekarar 2060, sannan ta samar da dokar sauyin yanayi wanda zai ba ta damar cimma wannan manufa. Sannan wanda ake kyautata zaton zai yi tasiri a fannin samar da ayyukan yi da ake karancin su a kasar. Wai shin wani mataki kasar take dauka don ganin cewa ta cimma wannan manufa tata? Tambayar kenan da nayi wa injiniya Yahaya Ahmad, shugaban wata kungiya mai zaman kanta Developmental Association of Renewable Energies a Kaduna.
Wato tabbas a Najeriya muna da wato arzikin makamashi sosai, wannan makamashi wanda tsafta ko kuma mara gurbata yanayi. Amma dai a ce daga hasken rana gashi muna da shagulun ranar mamaki, in ana rana musamman yanzu sai ga mutane suna kokarin neman inuwa ko kuma musamman karkashin bishiyoyi a zauna a yi harkokin da za a yi. Sannan ga mu da iska kuma wurare da dama ko iska kamar su Katsina, su Jos da irin su Maiduguri haka. Sannan kuma ga mu da ruwa, wannan dai ruwa na rafi da koguna da abin nan ga sunan da yawa ba ma adadinsu inda za mu kirgama. Sannan kuma ga mu da iskar teku, bakin gaɓar tekunmu, abin da ya kama tun daga Badagiri har zuwa Kalaba kusan kilomita 800 zuwa 2000 kenan, muna da iska daga teku. To waɗannan duk da za a yi amfani da su, za a daure a dage a yi amfani da su, da amma ba ma bukatar komai kuma har ma sauran kasashen nahiyar Afirka ta yamma duk za mu iya ba su makamashi ko motar lantarki. To amma abin takaici shine sai kaga an yi watsi da wannan, ana nan dai ana ta kan wai a yi thermal energy ne, wato a yi amfani da gas ko kuma man fetur ana kona su ana samar da makamashi wanda kuma bai isa ma kuma yana gurbata yanayin ma gaba daya. Alhali kuwa hasken ranar ma kawai domin ko ina kasar nan akwai rana, hasken ranar ma kawai za a yi amfani da su, kai ba ma kasar gaba daya ba, a ce za a dauki yankin Maiduguri, yankin Borno da Yobe inda suke da hamadar nan, a ce duk za a yi amfani da wannan filin hamadar a kafa waɗannan na'urorin wanda ake ce musu solar panels masu kawo wutar lantarki. Wato nan kawai a waɗannan jihohin biyu kawai in za a yi amfani da su sun isa a ba Najeriya duk wuta gaba daya. Kuma abin nan ba wai ba za a iya yi ba ne, za a iya yi, akwai halin da za a, in ma ba a yi din aka ranci kuɗi aka yi ɗin, kuɗin nan zai dawo akan wato kuɗin da mutane ke biya da kuma wasu taimako da za a samu da ƙasashen waje kamar Shagon Ɗinkin Duniya inda ake bada abin da ake kira carbon credit. Wato duk inda aka yi ƙoƙari aka daina gurɓata yanayi ta hanyar fidda hayaƙi, wato carbon dioxide mai gurɓata yanayi, duk kowane ton na hayaƙi da aka daina amfani da shi aka ɗau wani mataki wanda zai daina amfani da wannan fito da wannan hayaƙin, to ana bada wani tallafi ko kuma kuɗi da ake kira carbon credit. Ka duk wannan ba mu amfani da su. Abin da kai yake ce wai shugabanni ba sa gani ne ko ba su sani ba ne ko mai kawo mai ke kawo irin waɗannan, gaskiya ba sani ba. Amma inda Najeriya take yanzu da ba za a ce ana ƙarancin makamashi ba, musamman mu a nan arewa. damu da ranin da ruwan da komai amma ba fasahar da za a iya bi ko kuma an ki a ruwa da fasahohin sai ga cewa da dan wani dan tarzoma ka dan ko kuma da gangan ma ka samu su yan ta'adda ko kuma yan banga a ce sun je sun kada wasu hanyoyin kawo tallantarki zuwa arewa sai ga an kaman kwanakin ba da aka yi an yi kusan sati biyu ko sati uku na ba wutan gaba daya wai saboda yan ta'adda sun je sun yi menene hanya abin nan sai an gyara kuma har yanzu ana cikin wannan matsalar to kinga ko aka tambaye ni ina Najeriya take kace Najeriya tana nan a baya kasashen ma da ba su da ranan kuma mu sun ci gaba sosai sosai alal misali a Jamus yanzu inda ranan da muke da shi suna da rabin sama ai da sun ci gaba amma duk da haka amfani da suke da makamashin ranan ma ne ma gaba da wannan channel ina da ba wanda yake gaba kan amfani da hasken rana
shi kuma masanin sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis yayi karin haske akan wata mukalar da ya gabatar mai taken Green Energy and Climate Change a Pathway for Sustainable Development in Zamfara State Nigeria wato makamashi mai tsafta da sauyin yanayi hanyoyin samar da ci gaba mai dorewa a jihar Zamfara a Nigeria
nayi wannan presentation din akan green energy da kuma climate change tiba da matsalolin suke faruwa da kuma rashin sanin yi climate change da kuma green energy ajin da cikin nan saboda mutanen mu suna da rashin fahimta da ake kuma ace ba amma san me ake nufi da climate ba wani ma idan kake nufi climate zai kuma me kake nufi da climate saboda ba ganin abu ya nuna kun za a iya cewa kashi da rake daga matsalar climate change to kuma dai kawai ana ji dukun daji ne ba a san ya abin yake tafiya ba to shi muke da karar wayar da kan al'umma game da ni green energy kuma climate change sannan kuma ya zai taimaka ma al'umman mu musamman yankin mu na Zamfara da ma arewacin Najeriya gaba daya akwai kanancin tanayya da fahimta na wannan bangaren shi ta ina tafiya kuma sai ne magana akai game da shi gaba ta fannin amfani da wannan solutions wanda suke da su taimaka kamar irin solar da aka shigo da shi ne a samu wutar lantarki ba wanda aka yi da gari ta can shekarun baya ba da shi ta wanda ake jinin da ruwa kuma kamar irin gas cooker ake da shi yanzu wanda kin da ba kamar da wanda ake da su da kamar irin itacen da ake debowa daga daji a zuwa kuni ko kuma gawai to muna son alwa da kan al'umma a daina zuwa ana katsa itace cikin daji ana ƙara emitting wannan carbon din yana cinka dumama yanayi wanda hashin ne ke ƙara affecting wasu abubuwa ana samun rashin ruwa ana samun fari ana samun ƙarancin wannan kuma at the end of the day zai impacting population am tunda ko shi ana ƙara samun ƙaruwa mutane kuma sai ga in turn wannan matsalar ta climate change za ta zo daga baya ta ba mu matsala gidan samun abincin kuma alhamdulillah bayan ma na gama wannan presentation din cikin sati ɗaya ma sai ga shi commissioner na fannin muhalli ga shi da kansa ma zai magana akan abun kuma lalle na jadi sosai gaskiya da na gaskiya magana that means ana jin maganar mu kuma an saurari abin da muka faɗa gurgudu alhamdulillah gwamnati ma ta yi magana akan shi cewa kar a saki sare itace haka nan ba tare da an shuka wasu ba kuma an sa kuma an ja layi dangane da masu wannan ayyukan
to a matsayin ka na masanin wannan al'amari na sauyin yanayi abinda gwamnati take yunkurin yi na sanya iyaka bangaren sare itatuwa abu ne mai kyau dai akwai wani kalubale da ake yawan fuskanta a wannan fanni ba wai ba doka ba akwai dokar amma kuma tabbatar da ita sai kasance matsala ko akwai wata shawara da kake gani ya kamata gwamnati ko kuma hukumomi da suke da alhakin daukan wannan mataki su yi amfani da shi don tabbatar da cewa an kiyaye kuma an hukunta duk wanda aka samu da saba wannan doka
nake da farko kin ga abin ne magana akan shi ma sai da nayi wannan presentation din nawa na ƙara karfafa magana game da policy ko dokokin idan abin da kai kenan ba a tabbatar cewa lalle mutane sun bi wannan dokokin saboda an sha yin waɗannan dokokin an ta sawa kala-kala kuma har ana kan sawa din amma still ba wani canji saboda ita kanta gwamnati din an sauke sai bata mai da hankali sosai game da wannan bajiran ba so nan ne aka samu wannan problem so abin da zan bada shawara a nan shi ne na daidai wannan a tabbata an karfafa wannan dokokin na daya kenan na biyu kuma ita kanta gwamnati sai haɗin gwiwa da kamar irin NGO haka masu kula da waɗannan abubuwa tunda mu kan muna aiki da wasu NGO wanda suke advocating for waɗanga issue na climate change da amfani da clean energy so sai dinga yin haɗin gwiwa da kungiyoyi masu zaman kansu kenan da kuma sauran mutane ma irin wanda suke individually ko kuma a matsayin kungiyoyi idan cewa akwai haɗin gwiwa da ana ƙara wa kuma kan al'umma game da matsalolin da ke tattare da shi wannan issue na climate
Mai sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, zamu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take cewa ku huta lafiya.
Tuma da la lokaci yayi da zamu bude layukan mu don ba ku damar bayyana ra'ayi kamar yadda muka ambata can farko kan yawaitar jabun kayan ci da na sha da ma magunguna a kasashen mu na nahiyar Afirka da kuma yadda suke shafuwar rayuwar ku. Lambar da za ki rayu tace 0202 980 6850, amma sai an fara da saka alamar tarawa da 1 sannan a zuba waɗannan lambobin. Yanzu haka muna da mai kiran mu na farko daga Zamfara. Wake kan layi daga jihar Zamfara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan aminin ka ne kuma abokin ka daga Zamfara. Nasiru Hussaini ne gwanje ce maka fatan alheri.
To madalla malam Nasiru, menene ra'ayinka?
Ra'ayina na ji magana da kake a kai ne da cewa sama sama mai rediyon ne ke a kan aci yake magana ma saboda rediyon na da yana da kokewa.
Muna magana akan yawaitar jabun magunguna da kayan abinci da kayan shaye-shaye da ake yi na jabu waɗanda ba su da lambar hukuma ta NAFDA ko abu makamancin haka.
Gaskiya abin yana addaba mutane a wasu Najeriya. Za ka ga an ɗauko magunguna an zo an ajiye su a cikin kemis ta Ismail kuma ɗauko ana ta aiki yanzu ta ga yara wanda za su je makaranta ko direbobi suna an sa suna ta aiki yi abin ya tashi hanka yara daga cikin Afirka da ake yawan samun hasarar nan arewa maso yamma. Kiran da muke yi gaskiya hukumar NDRA ta ɗauki mataki da fada a kan waɗanda ke faruwa a kan wannan muyagun koyi kenan a taban al'umma musamman ƙasar mu arewacin Najeriya.
To madalla, to muna godiya ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Bela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To madalla, a bayyana mana ra'ayi.
A giganin gaskiya yana da kyau ta hukuma da take kula da waɗannan miyagun ƙwayoyi ta tsaurara bincike da kuma gudanar da aikin ta yadda ya dace. Saboda mun lura da yanayin da miyagun ƙwayoyi kusan abin ya zama ruwan dare ga duniya. Sako-sako, lungu-lungu ana sarrafansu kuma ana saida su ba yanda ya kamata ba. Ya kamata ce a ɗauki matakai saboda gudun abin da zai biyu ba. Muna fatan hukumar yanjele tana ji kuma za ta ɗauki matakan da ya dace a tashi lafiya.
To muna godiya. Bari mu je jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Salamu alaikum. Ya kokari aiki?
A lafiya alhamdulillah.
Ya dan kisin Najeriya daga nan karamar kuma sauwa a jihar Kaduna.
Na'am.
Gaskiyan al'amari na ji ana magana kan abin da shafi harkar siyasa ko
ba harkar siyasa muke magana. Muna maganan yawaitar jabun kayayyaki irin lemun sha da wasu abubuwa waɗanda ba su da rijista da kuma ma magunguna waɗanda suke na jabu a Najeriya.
Na so to gaskiyan al'amari wannan abu ya riga da ya kamari a Najeriya. Ni fa kana ji abin da yake bani mamaki. Za ka ga hukumomin suna fita kasashen duniya suna ga yanayin yadda suke tsare-tsare su na kula da lafiyar al'ummomin kasashen. To amma kuma mu a Najeriya musamman za ka ga hukumomin suna sanar masa ga an yi durus da abu. To kiran nake son yi ma ainihin hukumar Najeriya ya kamata su sa ido a irin waɗannan abubuwan kamfanonin da suke sarrafa waɗannan abubuwan waɗansu da suke marasa ke da suke jawo ma mutane da dudori.
To madalla, to muna godiya. Bari mu nufi jihar Bauchi saboda lokaci. Wake kan layi a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To madalla, a bayyana ra'ayi.
To ra'ayina lallai wannan yana da kyau ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su bude waɗannan ofisoshi na kula da waɗannan haƙƙoƙi a ƙananan hukumomi. Idan aka bude ofisoshi a ƙananan hukumomi shine zai ba da dama su kula da ko ina lungu da saƙo. In aka bude ofisoshi a ƙananan hukumomi lallai zai taimaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To bari mu je makwabciyar Najeriya a jamhuriyar Nijar. Da wa muke tare a Nijar? Yan Nijar kana tare da mu? Ba ma jin ka sosai.
Ina tare da ku.
Yawwa, wake kan layi.
Assalamu alaikum Faruk Sa'ina.
Wa alaikum.
Magana Umama Al-Ali shugaban kullum murri a yau din gumi a cikin jihar Nijar. Lalle kamar Najeriya ya kamata kamar ƙungiyoyi ko an da kuma cikin kayi da aka kira kai masa duk sabida ko kin san mun sai sai Niger akwai kaya na fare akwai wanda ba ni fare kun da sai dan yan fare kin sun su kun su mun shabu kuma da mazan gongo ne da aka zo ana kawo nan Niger mana ta akwai wani cikin kayi cikin sabai ba sai mazan gongo su kuma ana kawo sun ana kawo talaka su ya gode ga America kuma ma Allah da shugaban kullun bare a redo don ya ce da hori Niger
to mallan sai kuma jihar Kebbi wa muke tare da shi a Kebbi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina fara ku sai na kana magana da dan Asabe mai fata yauri.
To mallan dan Asabe, menene ra'ayi?
Ko ra'ayi na dai gaskiya ce subhanallahi. Idan muka dubi halin da Najeriya take ciki daga iyaka gaskiya akwai bargurgin jami'an tsaro wanda suke buri ana shigowa da wasu faramtattun kaya wanda ba su dace ba. Gaskiya ya kamata a dauki mataki. Sannan nan cikin Najeriya duk inda aka samu ana buga menene waɗanda bai tamba wannan ba ba su da laki ya kamata gaskiya a musu tsayin nufiya a musu tsunti mai tsanani to wannan shine ra'ayina
to mallam muna godiya dan Asabe bari mu je jihar Kaduna wake kalla ya jihar Kaduna
to sunana Ibrahim Alarama riga cikin Kaduna
na'am
to gaskiya da yawaitan jagun magunguna da na abinci abu ne wanda yake damun ƙasa ta Najeriya matuƙa kiran dai da zan yi yana da kyau ga hukumomi su zage damtsi su yi aiki tsakanin su da Allah duk inda aka kama irin waɗannan yana da kyau a hukunta sannan mu jama'a yana da kyau duk abin da zamu siya mu dinga duba expiring date in har zaka sai magani ko abinci kaga babu wannan alaman da ake rubuta ma kar ma ka siya
to mallan
shi na jabin wani ba ma sa rubuta ga baki daya
to muna godiya kwarai da gaske
babu dama mu kula da lafiyar mu da abubuwa da dama
to mallan muna godiya bari mu je jamhuriyar Niger saboda karancin lokaci sai a rika takaitawa wake kalla yi a Niger
to kuna tare da mun sauraron ku Abdul Kassu ne muke ingarwa da takatawa jamhuriyar Niger ni magana ta da jami shine jan hankali ne jami lalle wannan mataki da an kado kana bincike magungunan jabo da kayan ki a duk yayin su da shi abu ne mai kyau ya kamata a tsaya tsakani da Allah duk wanda an ka kama da wannan laifi to ka kai aiki ta kuma a nan hukunci kuma a hoti iyakoki abubuwan da ke shigowa can da masu shigowa nan kasashen mu na Afrika saboda suna tsaka rayuwar matasa dan matasa su ne irin manyan gurbi na magungunan na a duk da kawa kuma yana kira ga al'umma da Allah wannan mataki da an ka soka na binciken kayan jabo da Allah a karfe shi da hannu jirgi
to madallah to muna godiya kwarai da gaske da wannan kiran da ma dukkan waɗanda suka sami dama da ma waɗanda ba su samu ba da fatan Allah ya kyautata mana al'ummomin mu to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
jami'an tarayya da na yanki a Washington DC da ke nan Amurka sun fada a yau Alhamis cewa babu wanda ya tsira da ransa biyo bayan wani karo a sama tsakanin jirgin fasinja na kamfanin American Airlines da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin Amurka kusa da Washington da daren ranar Laraba sannan ana ci gaba da aikin zakulo gawarwakin jirgin na American Airlines wanda PSA Airlines ke aiki da shi yana dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 64 yayin da jirgi mai saukar ungulu yake dauke da ma'aikata 3 da aka bayyana a matsayin jirgin bayar da horo rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutane 8 da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan Isra'ila 3 da 'yan kasar Thailand 5 a ranar Alhamis yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musayata 3 na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yaƙi na tsawon watanni 15 an sako sojar Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza sannan sun tafi Isra'ila inda ta sake haɗuwa da iyalanta Kasar Uganda ta tabbatar da bullar cutar Ebola a Kampala babban birnin kasar inda aka tabbatar da majinyacin na farko ya mutu daga cutar a ranar Laraba kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana mara lafiyar wani ma'aikacin jinya ne a asibitin Mulago da ke babban birnin kasar tunda farko ya nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leather Ladies Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill Andrade. Ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.